stars. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna sha daya ga watan Zulqa'da hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 ne ko wanda ta yi daidai da 11 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zu Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziyya littafi ne wallafar babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala inda kuma muke bibiyar sharhi da ainihin wato babban malamin mu Dr. ko Professor Muhammad Mansur Sokoto ya rubuta wa wannan littafi mai suna Fathu Rabbil Bariya kuma wannan shine darasi na 90 daidai a cikin wannan littafi kusan darussan da muka yi na ƙarshe darussa ne akan azumin watan Ramadan kuma sai abin yazo daidai kan gaba daidai lokacin da muke kokarin tafiya hutun azumi sai muka shiga wannan babi da haka sai ya zamto karatun yayi daidai da lokacin da muka rufe karatu ma'ana lokacin shiga azumi to kuma Allah da hikimarsa sai zamana sabon babi da zamu shiga wato babi na 6 shi kuma zai yi bayani ne akan aikin haji shi ma sai aka sake samun dace muna cikin ainihin wato lokaci wanda ake fara shirye-shirye na tafiya aikin haji domin sauke wannan farilla cikin farillan musulunci da haka sai zamana duwayen da Allah ta'ala ya sa za su je aikin haji a wannan shekara to wannan karatu insha Allah ya yi daidai da matsayin da ake ciki wanda kuma wannan babi shine babi na 6 a cikin wannan littafi qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yace al-babu sadisu fil haji babi na 6 zai yi bayani ne akan aikin haji wa huwa wajibun fil umri marratan ala al-hurri al-mukallafi al-mustati'i wa la yasihhu illa min muslimin bala abul hasan ash-shadhili yake cewa shi aikin haji wa huwa wajibun wajibi ne fil umri marratan a rayuwa sau daya alal hurri akan da al mukallafi mukallafi wato baligi mai hankali al mustati'i mai iko wala yasihu aikin haji baya inganta illa min muslimin sai ga wanda yake musulmi wannan shine tarifin aikin haji a takaice, ko kuma ka ce wannan shine aikin haji, abinda ake nufi shi aikin haji ko kuma matsayin aikin haji, wato wajibi ne. Kuma idan mutum ya samu ya je sau daya yayi, to ya sauke wannan wajibci din. Sannan wajibcin yana zama akan da ne kawai banda bawa, sannan wajibcin yana kan mukallafi ne banda yaro, sannan wajibcin yana kan wanda yake da ikon zuwa banda wanda ba shi da iko, sannan wajibcin yana kan musulmi ne, baya inganta aikin hajjin kafiri. Ta'arifu, ma'anar aikin haji, Professor Muhammad Mansur hafizahullah yake cewa al-hajju bi fatil ha wa yajuzu kasruha, wato kalmar al-hajju bi fatil ha ana wato karantawa da yuwa ha'un din fatha, al-hajju wa yajuzu kasruha, haka yuwa ha'un din kasra di yana halatta a larabci, wato a ce al-hijju ko al-hajju bi fatil ha ko al-hijju bi ainihin wato bi kasriha, wa huwa shadhun, ko da yake wannan al-hijju bi kasri ha din wa huwa shadhun lugatan, karanta wannan kalma ta al-hajju da kasra, to wato luga ce wadda take shadha, ba ita ce tafi zama mashuhuriya mahfuziya ba. Asluhu, asalin wannan kalma ta al-hajju tana nufin al-qasdu, wato al-qasdu nufi, al-hajju bi ma'ana al-qasdu nufi, fa yuqalu ana cewa hajjahu hajjan, ay qasadahu hajjahu hajjan, ya nufe shi, kamar ka ce qasadahu ya nufe shi, to daidai yake da ka ce hajjahu kenan, al-hajju bi ma'ana al-qasdu. Wa qil, wani qaulin kuma aka ce huwa min qaulika, wannan kalma ta al-hajju asalinta daga fadin ka ne, hajajtuhu idza ataytahu marratan ba'da ukhra, hajajtuhu wato nayi ta kai kawo wajensa, idza ataytahu marratan ba'da ukhra, ma'ana idan ka je wajen mutum ka sake komawa, ma'ana ka dinga zuwa kana kai kawo wajen mutum, sai a ce hajajtahu, ma'ana kai kai kawo zuwa wajensa. Wa qila ghayru dhalik, an kuma fadu wani wata ma'anar ghayru dhalika banda waɗannan da muka ji an ambata. Wal awwalu huwa al mashhur, ko da yake wato fassarar da aka yi wa al hajju na farko, to shine yafi shahara a larabci, ma'ana al hajju bi ma'ana al qasdu, ma'ana nufi kenan wannan a larabci kenan. Wa fil istilah, amma a istilahi na malamai na shari'a, idan aka ce al-hajju yana nufin qasdu baitillahi al-haram wal mashaa'ir li ada'i ibadatin makhsusatin fi zamanin makhsusin bi kayfiyatin muayyana, wannan shi ake nufi da ainihin wato aikin haji a shari'ance. Ma'ana in aka ce aikin haji a shari'a, to yana nufin qasdu baitillahi al-haram, wato nufatar ɗakin Allah mai alfarma, wal mashaa'ir, ba iya ɗakin Allah mai alfarma ba kawai, wal mashaa'ir da wuraren ibada, domin in mutum yaje aikin haji ba iya ɗakin Ka'aba kawai mutum zai takaitu ba, a bayan ainihin wato mutum yaje harami din, to akwai al mashaa'ir, wasu wurare waɗanda su ma ake yin ibada a wuraren, li ada'i ibadatin, dan yin wata ibada makhsusatin ta musamman, fi zamanin makhsusin, a wani lokaci na musamman, bi kayfiyatin muayyana,
da kuma kaifiya ayyananniya wannan shi ake nufi da aikin haji ma'anan aka ce aka tambaye ka me ake nufi da aikin haji sai ka ce aikin haji na nufin wato nufar ɗakin Allah mai alfarma da wasu wurare muhimmai na ibada domin yin wata ibada ta musamman a wani lokaci keɓantacce na musamman da kuma kaifiya ayyananniya wannan shine aikin haji da haka kenan in aka samu ɗaya daga cikin wannan ainihin ma'anar ta wato ta fita to ba lalle bane ka samu cikakkiyar ma'anar aikin haji da haka kake nan koda mutum yayi nufin amma da ya tafi sai ya tafi wani masallaci na unguwarsu yace ayi baitullahi aka ce sai ya tafi wani masallaci na unguwarsu yayi duk abin da ake bukata na aikin haji kaga bai yi aikin haji ba saboda ana yin aikin hajjin ne a masallacin ba wai kowane masallaci ba al-haram sai masallacin harami mai alfarma sannan idan mutum yaje iya masallacin harami anan yace zai yi aikin haji to shi ma zai je ya dawo ba tare da yayi aikin haji ba domin akwai wasu ibadun na aikin haji da ake yin su ba a nan harami din ba sai an matsa gaba kuma an je wuri kaza su kuma an yi wasu ibadu kuma wayannan ibadun na musamman ake yi a irin wannan wuraren akwai gurin da an je kawai wasu duwatsu aka ce ka tsinta ka dinga jijjefawa akwai wani guri da an ce in an je kawai sa'ayi za kawai zuwa za ka dinga kaiwa kana kawowa akwai wani guri da in an je an ce shi kuma kwana za a yi akwai gurin da in an je shi kuma tsayuwa za a yi to kaga wannan shine ibadatin makhsusa ibada ce ta musamman ake yi a wasu wurare sannan kuma fi zamanin makhsusin koda ka je masallacin harabi koda ka je ainihin wato wajen jifa koda ka je mina ka je arfa ka je muzdalifa ka yi wata ibada ta musamman da ake yi a gurin amma sai ka yi ta ba a lokacin aikin haji ba shi ma ba ka yi aikin haji ba sai misali mutum ya tafi a cikin watan muharram ko cikin watan safar ko rabiul awwal kawai sai ya je wayannan ibadun ba za a kira wannan ibada da ya yi aikin haji ba domin wannan ibadar ana yin ta ne fi zamanin makhsusin sannan da kaifiya muayyana mashru'iyyatuhu wa hukmuhu sai kuma shar'antuwar aikin haji da kuma hukuncin aikin haji sabatat fardiyatul hajji wajibcin aikin hajji ya tabbata bi kitabillahi wato a ƙarƙashin littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam wa bi ijma'i ahli al-ilmi sannan wajibcin aikin hajji ya tabbata da ijma'in malamai ma'abota ilimi amma al-kitabu amma tabbatar aikin hajji a matsayin sa na farilla a al-qur'ani fa fi qaulillahi ta'ala ya zo cikin fadin Allah ta'ala walillahi 'alan nasi Allah ya wajabta wa mutane hajjul baiti ziyartar dakin Allah man istata'a ilayhi sabila ga duk wanda ya samu ikon zuwa wa man kafara wanda ya kafurce fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin lalle ubangiji ta'ala mawadaci ne ga barin talikai kaga mun samu aya cikin alkur'ani da ta nuna Allah ta'ala ya farlanta wa mutane aikin haji idan sun samu iko zuwa wajen aikin haji wannan aya ta zo cikin suratu al-imran aya ta 90 da wato 7 wa amma sunnatu amma game da wajibcin aikin haji a sunna faqat tawataratil ahadithu to hadisai da yawa sun zo akan aikin haji wanda har sun kai matsayin mutawatirai ar rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bidhalika da suka yi bayani akan haka cewa aikin haji farilla ne wa min ashhariha na daga cikin mafi shahara cikin waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam hadithu ibn umar shine hadithun Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala 50 an gina musulunci akan wasu tubala guda biyar wa dhukira min hal hajj sai aka ambaci aikin hajji a cikin waɗannan tubala wato cikin tubalan aikin hajji guda biyar akwai aikin hajji wato cikin tubalan musulunci kai tubalan da aka gina musulunci guda biyar to akwai tubalin aikin haji kenan kana zare aikin haji to ka ruguje wani tubali cikin manya-manyan tubala guda biyar da aka gina addinin musulunci akai to kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa lalle tunda musulunci wato aikin haji tubali ne cikin tubalan da aka gina musulunci akai ya nuna wajibci da farlancin aikin haji wannan hadisin Abdullahi dan Umar ne ya ruwaito shi sanan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi cikin wato littafin sa hadisi na 6 sahih Muslim hadisi na 16 wa hadithu abi huraira radiyallahu an sai kuma hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda qala yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana khutuba fa qala sai yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikumul hajja lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta muku aikin haji fahujju da haku aikin haji fa qala rajulun sai wani mutum yace a kullu amin ya rasulullah shin wannan aikin hajjin wajibi ne a yi shi a kowace shekara ya ma'aikin Allah fasakata sai manzo Allah yayi shiru bai ce masa komai ba hatta qala ha thalathan har sai da wannan mutum ya maimaita wannan tambaya sau uku ya ma'aikin Allah shin aikin hajjin nan a kowace shekara ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law qultu na'am la wajabat yace da na ce eh haka din to da ya wajaba duk shekara kowa sai ya ji aikin haji wala mastata'tun kuma da ba za ku iya ba tunda aka faɗa kawai kai shiru shikenan inda akwai bukatar ƙarin bayanin duk shekara annabi zai yi domin la yu'akhiru ainin wato albayan alwaqatin an waqatil haja annabi sallallahu alaihi wasallam baya jinkirtar da bayani a daidai lokacin da ake da bukata ya ce Allah ya wajabta muku aikin haji ku je aikin haji shikenan kawai wannan wani wata magana ce wanda take mai saukin fahimta ina fata an gane saboda haka ku je aikin haji shikenan in ka je sau daya ka bi wannan umarnin wanda ya sake maimaitawa wato ya dai je amma ka tambaya ka ce a kowace shekara annabi ya ce to inda na ce eh a kowace shekara din to da kuma wajibi ne a kowace shekara kuma da ba za ku iya ba da kaga wannan magana ta annabi tana nuna cewa aikin haji sau ɗaya ne a shekara in mutum ya je a rayuwarsa in ya je sau ɗaya shikenan ya soke wannan ainihin wajibcin wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1337 wa ammal ijma' kenan mun ji hujjar wajabcin aikin haji a alkur'ani mun ji hujjar wajabcin aikin haji a sunna to sai kuma ijma'i wa ammal ijma' amma a ijma'in malamai faqad ajma'al ulama'u ala wujubil haji lalle malaman musulunci gabaki ɗayan su sun haɗu akan wajabcin aikin haji alal mustadi'i amma akan game iko marratan wahida sau ɗaya tak fil umri a cikin rayuwa wa huwa min al-umur al-ma'lumati fi ad-din bid-darura shi kuma aikin haji yana daga cikin al'amuran da sanin su wajibi ne wato sanin su tilas ne a addini ma'ana yana cikin ba zai yi ba a ce wai aikin haji baya cikin abin da ya zama wajibi ka sani wato aikin haji min al-ma'lum wato min al-umur al-ma'lumati fi ad-din bid-darura yana daga cikin al'amuran da sanin su larura ne a addini sanin su tilas ne a addini bi haythu yakfuru munkiruha ta yanda wanda yayi musun aikin haji ma yana iya kafirta da kaga kenan mas'alar da akan ta mutun zai iya kafircewa ba mas'ala bace da za a ce in baka santa ba matsala lalle yana daga cikin abubuwan da sanin su a addini larura ne hikmatu mashru'iyatul hajj sai kuma hikimar nan farko mun ce mashru'iyatuhu sai muka ce wa hukumuhu ya zama wa hikamuhu kenan wa hikamuhu ma'ana hikimomin aikin haji domin anan kaga ya sa mana hikmatu mashru'iyatul hajj wannan sai ya nuna wancan din na hikima ne ba na hukunci bane an gane ko sai yake cewa hikmatu mashru'iyatul hajj wato hikimar da ta sa Allah ta'ala ya shar'anta wa bayinsa yin aikin haji lil hajji hikamun wa fawaid aikin hajji yana da hikimomi masu tarin yawa, yana da fa'idodi da yawa. Minha, na daga cikin hikimomi da fa'idojin aikin hajji, na farko ittiba'u millati Ibrahim alayhi salam, wato yin aikin hajji bi ne da kuma koyi da addinin annabi Ibrahim alayhi salam, fi ta'zimil baiti alharam, wajen girma madakin Allah mai alfarma, wa imaratihi da kuma raya shi, allazi huwa awwalu baitin, wanda dakin Allah mai alfarman nan shine daki na farko ko masallaci na farko, wudi'a lin wato linnasi, da aka gina wa mutane, aka ajiye shi dan mutane su yi ibada, ko aka ajiye shi ga mutane min ajalil ibadati saboda su yi ibada, wata haqiqat tauhidi da kuma tabbatar da tauhidi kadai ta Allah. Wannan yana daga cikin wato hikimar shar'anta aikin haji, dan a tunatar da mu ainin wato addinin annabi Ibrahim alaihi salam, na girmamawa ga wannan daki mai alfarma da kuma raya wannan daki mai alfarma. Na biyu, iqamatu zikrillahi ta'ala fi tilkal mashair, yana daga cikin hikimomin shar'anta aikin haji shine saboda a tsayu wajen ambaton Allah ta'ala fi tilkal mashair, a cikin wayannan wurare na nu wayanda wurare ne na nuna alama cikin alamomin addinin Allah, wal manasikil izam, da wuraren ibada masu girma, ma a ta hakiki tauhidi lillah, tare da tabbatar da kadaitakar Allah azza wa jalla, walittiba'il nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, da kuma bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ma hikima ce cikin hikimomin shar'anta aikin haji, domin a tsayu wajen ambaton Allah madaukakin sarki a wasu wurare na musamman masu girma, tare da tabbatar da kadaitakar Allah da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle in ka kula da aikin haji tsaf, ka lura da shi, to za ka ga daga cikin hikimominsa da fa'idojinsa akwai wannan. Na uku, tadhhirun nafsi, wato a cikin shar'anta aikin haji ko cikin yin aikin haji akwai tsarkake zuciya, min athari zunubi, daga ainihin wato gurabun zunubai, litusbiha ahalan likaramatillah, domin ka zamanto daga cikin wayanda suka cancanci karamcin Allah ta'ala, fi daril akhirah, wato a gidan lahira, misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wannan yayi daidai da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja, manzo Allah ya ce duk wanda yaje aikin haji, falam yarfuth, bai yi kwarkwasa ba, walam yafsuk, bai yi fasikanci ba, raja'a, to zai dawo, ka yaumi waladathu ummu, zai koma kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi. Kaga kenan daga cikin hikimomin shar'antawa mutane aikin haji dan su samu tsarkaka daga zunubai, mutun ya koma kamar yau ya zo duniya, domin a cikin aikin haji akwai tsarkake zukatan masu yin aikin haji daga ainihin wato atharu dhunub wal ma'asi. Daga cikin hikimomin shar'anta aikin haji da fa'idojin haka, sai ke cewa wafil hajji yartabitul muslim bi mahadin nubuwati wa tarihuha wa hawadithuha, wato a cikin yin aikin haji yartabitul muslimu, musulmi yakan lazumci bi mahadin nubuwati, wato mashimfidar annabta, musulmi yakan lazumci gurin da aka shimfida annabta, wa tarihuha, da kuma tarihin annabta, wa hawadithuha, da abubuwan da suka faru ainihin wato a wannan wurare, milladun Ibrahim, tun daga annabi Ibrahim, wa mra'atihi Hajara, da matarsa Hajara, wa waladihi Ibrahim, da ɗansa wa waladihi Isma'il, sai yasa mana Ibrahim ko wa waladihi Isma'il ya kamata ya zama wa waladihi Isma'il, wannan kuskuren bugu ne ko wa waladihi Isma'il, ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, har zuwa kan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haythu mauliduhu, inda aka haife shi, wa mansha'uhu, ya taso, wa maudinu da'awatihi, da gurin da'awarsa, wa mahallu nusukihi, da gurin ibadarsa. Wannan duk in kana maganar aikin haji, to duk za ka dinga tuna waɗannan abubuwan. A cikin aikin haji dole musulmi zai zamanto ya samu alaka da sanin abin da ya shafi annabta, tarihin Makka, da kuma abubuwan da suka faru tun daga Annabi Ibrahim da wato lokacin da ya dauki matarsa Hajara lokacin a garin Makka ba kowa babu gida gaba ba gida baya babu ainihin wato mutane Annabi Ibrahim yaje ya dauki Hajara bisa umarnin Allah yaje aje ta ainihin wato a wannan wuri da danta Isma'il yana jariri ya aje musu jaka ta dabino da ruwa salka ta ruwa shikenan ya taho ya baro su har aka ce na Hajara ta biyo shi tana ta cewa shin Allah ta'ala ya zaka ina zaka tafi ka ban mu ya zaka aje mu a wannan guri da ba wani mai dauke mana kewa ba mutum ba wata halitta cikin halittun Allah masu dauke kewa a wannan guri kawai ka aje mu ka tafi aka ce Annabi Ibrahim ya mutu shiru ta bi shi har sai da suka kai wani guri sai ta ce ko Allah ne ya umarce ka da haka sai ce haka Allah ne ya umarce ni zuwa aje ku tace idan la yudayyana to in haka ne Allah ba zai tozarta mu ba kuma sai ta koma to in kana maganar aikin haji duk zaka dinga jin ana da koma tarihin irin wannan abin ga yanda aka aje yana na Hajara a gurin da danta Annabi Isma'il har kuma daga nan Annabi Isma'il aka ci gaba da renansa a wannan guri har ya taso har wasu mutane ƴan kabilar Jurhum su ma suka zo suka makwabce su suka zauna Annabi Isma'il ya taso a cikin ƴan kabilar Jurhum ya koyi yaran Larabci da sauransu aka ci gaba daga nan kuma zaka ji an dauko daga nan to kuma daga kan Annabi Isma'il in aka fara yi ma bayani da tarihi har sai an zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an zo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji haihuwarsa nan ce mahaifarsa tasowarsa anan ya tashi gurin da ya fara da awa nan din ne dai sannan gurin da ya dinga zuwa yana bauta irin ta aikin haji da umara nan din ne da haka kaga kenan akwai hikima wajen ainihin wato shar'anta aikin haji daga cikin hikimomin shine wa fil haji izharu tadallul lillahi ta'ala a cikin yin aikin haji akwai bayyanar da kaskantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa rafdu asbabi tarafi wa tazayyun da kuma yin watsi da dukkan wasu ainihin wato sabubba na attaraf wato jin dadi wa tazayyun da kwalliya duk wanda yaje aikin haji za ga babu wannan an gane ko guri ne na nuna kaskanci na nuna cewa da sarki da talaka da shugaban kasa da wanda ake shugabanta da mai kudi da wanda ba shi da kudi da mace da namiji da dan birni da dan kauye duk ɗaya suke kaya iri ɗaya suke sawa ibada iri ɗaya suke yi guri ɗaya suke rayuwa guri ɗaya suke zama duka za ka ga mu'amalolin da haka dan haka akwai bayyanar da kaskantuwa duk waɗanda kake ganin su wane ne su wane waɗanda ba sa ganuwa nan in Allah ya sa ka je aikin haji zaka yi ta ganin su a arha zaka ga gwamnoni ga su nan kana ta kallon su wani ma kuna ka fada da shi da sauransu za ka ga duk manyan mutane da ba sa iya ganuwa a can za ka ga suna ganuwa manyan malamai duk za ka yi ta ganin su a can dan a nuna maka guri ne na at-tadhallul ba guri bane na nuna izza ba guri bane na nuna isa ba guri bane na nuna kudi ba guri bane na fashion guri ne na nuna kaskanci duk kudin mutum wannan ihramin shi zai sa irin wanda zaka sa duk kasaitan mutum duk mulkin sa irin wannan ihramin zai sa in namiji ne ko pant ya sa to sai an ci shi tara haka ake so a ganshi salawan alawan ya sa zani ya kuma ainin yafa mayafi haka zai ta wannan zaman har zuwa wasu kwanaki ba dama ainihin wato yayi asci ba dama ya yanke farce ba dama ya fesa turare ba dama ya kaza ba dama ya kaza to dan haka guri ne a cikin aikin haji akwai izharu tadallul kowa yana nuna shi ma lalle ya zo wani guri da yayi kama da tashin alkiyama dan haka kowa yayi kasa kasa kowa ya kwantar da kai kowa ya kaskantar da kansa wa rafdu asbabi taraf sanan duk wani nau'i na jin dadi duk wani nau'i na attara wato jin dadi da wadata wa tazayyun da kwalliya da kyalkyali duk za ka ga mutun ya basu haythu yadhharu alhajj faqarahu inda mahajjaci yake bayyanar da bukatarsa da talaucinsa wa ibtihalahu da kuma inda mahajjaci zaka dinga jin yana kwararawa yana daga muryarsa lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki an dariki tajarrudi ta hanyar tsiraita min al-libas daga dinkakken kaya wa lubsul ihram da sanya ihrami kaga duk kowa ya cire an cire gizna din an cire jallabiya din an cire malin din an cire rawani an cire duk abin da mutum yake da su ya cire ya aje wannan ihramin zanin daurawa da kuma kwarjalle kenan da kuma ainihin wato na yafawa shi za ka ga kowa da shi to lalle ko shakka babu wannan akwai hikimar hikimomi masu tarin yawa a irin wannan ibada ta aikin haji wa fihi ada'ul abdi shukra ni'matil mal sannan daga cikin hikimomin aikin haji a cikin sa za ka ga irin yanda bawa yake nuna godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga ni'ima ta dukiya wa salamatul badani da kuma lafiyar jiki da Allah ya bashi domin za ka ga wani ga tarun kudin sai dai ya tura aje ya masa sai dai aje ya masa aikin hajin ba zai iya zuwa ba saboda ibada ce da sai da lafiyar jiki jari biyu kake bukata jarin kudi da jarin lafiya to duk wanda Allah ya kai shi kaga Allah ya hada masa jarin guda biyu ga jarin kudi ya samu damar ya biya ko an biya masa sannan kuma ga jarin lafiya zai iya sa'ayi zai iya dawafi zai iya zuwa ainin wato Muzdalifa zai iya zuwa Mina zai iya zuwa Arfa zai yi kaza zai je wajen Jifa duk zai iya wannan da harka ce ta lafiya wanda ko mai lafiya din ya je za ka ga ya ji jiki yana jin jiki sosai iya dawafin nan aka ce kai sau bakwai kana ganin kaman din dakin gashi nan sai ka kewaye shi sau 100 ma baka gaji ba kana zuwa kana yin sau bakwai zaka san ashe akwai aiki to ballantana a ce kasan ta ce kaka hau sama kan kai bakwai din nan karshen da sai ka fara dingishi a dauka ko ka zama gurgune saboda yanayin ibadar haka take dan haka tana bukatar lafiya bayan an yi nan aje ayi sa'ayi bayan an yi sa'ayi a ce a tafi guri kaza daga nan yau mu taru ya ranar 9 ga wata a ce a dunguma a tafi Mina daga Mina a ce kuma in an kwana a dawo ainin wato Arfa daga Arfa a ce a dawo Muzdalifa daga Muzdalifa a sake dawowa Mina daga Mina a ce a kuma dawowa Makka daga Makka a kuma komawa Mina haka fa za mutun zai ta wannan safa da Marwa din da ake kira wato yake ta ta kai kawo daga guri kaza guri kaza guri kaza guri kaza da sauransu dan haka a cikin yin ibadar aikin haji akwai nuna godiya ga Allah madaukakin sarki akan ni'ima ta dukiya da kuma ni'imar lafiya haythu yajhadul hajju nafsuhu inda mahajjaci ke jin wahala a kansa shi karan kansa zai dinga jin lalle kam ya wahala wayunfiqu malahu inda kuma mahajjaci ke kashe dukiyarsa yanzu bana na jana wajen miliyan 2 da rabi ko ka ji miliyan 2 da rabi ai kaga ko mai kudin wannan sai mutun ya abun miliyan 2 da rabi ai na to international ma miliyan 3 to ka gani kaga ai kaga mutun yayi kokarin ya fitar da wannan kudin wani kuma za ka ya fitar din ma kuma ya fitar da na wasu ma eh wayunfiqu malahu ya kuma kashe dukiyarsa lit taqarrubi ya fa san wannan miliyan 2 da rabin da ya fitar da ita fa ba wai dawowa za ta yi ba fa ta tafi amma ya yadda ya cire naira miliyan 2 da rabi ko miliyan 2 da wani abu ya bayar littaqarrubi kawai dan ya samu kusanci ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki wabtiga'i magfiratihi da neman gafarar Allah wa marzatihi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hikimomin aikin haji na bakwai walil hajji manafi'un diniyatun wa dunyawiyatun مادية ومعنوية سياسية واجتماعية علمية وثقافية فهو المؤتمر الإسلامي كمؤتمر الإسلامي العالمي السنوي الذي يجتمع فيه الحاضر والباد يبدون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وتو للحج منافعون aikin haji akwai abubuwa na amfani da yawa a cikin aikin haji diniyatun amfani a addinance wa dunyawiyatun akwai kuma amfani a duniyance ma'ana cikin ibadar aikin haji akwai abubuwa na fa'ida da amfani da mutum zai samu a addinance akwai kuma abubuwa na fa'ida da zai samu a duniyance maddiyatun da wayanda ake iya gani kamar na dukiya wa ma'anawiyya da kuma abubuwan da ba a iya ganin su na ma'ana ne siyasiyatun na siyasa ne jagoranci wajtimaiyatun da kuma ainihin wato na ijtimaiyya wato zamantakewa da kuma mu'amala da jama'a ijtimaiyya an gane ko ka gani tunda a gurin za ka ga wani an sa shi ne amirul haji ga mutane daban-daban wasu yan birni wasu yan kauye wasu kaza duk suna karkashin jagorancin sa da haka akwai koyan jagoranci shi yasa ka ce akwai siyasiyatun an gane ko za ka ga mutane da yawa an hada ka da su kai ne komai duk abin da kai shi za su yi in kai daidai su yi daidai in ba kai daidai ba su ma su yi abin da kai to da haka akwai nau'i na jagoranci a cikin aikin haji wajtimaiyya akwai zamantakewa akwai koyan zamantakewa za ka ga mutane daban-daban na duniya masu yarurruka daban-daban masu al'adu da ɗabi'u iri kala-kala daban-daban duk gashi yanzu wata ibada ta haɗe ku a guri guda za ku hadu a masallaci daya, za ku hadu a Muzdalifa, za ku hadu a Mina, za ku hadu a Arfa, za ku hadu a cikin masallacin Harami, za ku hadu da su a masallacin Madina, za ku hadu da su a ainihin wato wuraren ziyara. Wasu masu saukin kai, wasu masu kaushin hali, wasu karfafa, wasu masu rauni, wasu mafadata, wasu masu sauki, wasu ma haka zaka yi ta gani. An fahimta ko? Duk za ku haɗu da waɗannan abubuwan mutanen daban-daban ko a iya ƙasar ku kawai ƙabilun nan duk da kake kallo duk waɗanda suke za ka yi ta ganin su a can. Sannan banda ƴan ƙasar ku za ka yi ta ganin ƴan wasu ƙasashen a gurin. Da haka akwai ijtimaiya, haka za a je a yi wannan ibadar lafiya, ka ga wani bai zagi wani ba, wani bai ci mutuncin wani ba, wani bai taka wani ba, wani bai zubawa wani ba, wani bai kaza ba, wanda ma ya ɗan yi maka bisa kuskure za ka ga zai baka hakuri. Tunda dama an ce faman farada fihin alhajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj, da haka kowa an riga an bashi wannan horon, da haka za ka ga duk kowa ya je salaman salaman za ka ga ana zaune. Ina fatan gane. Ilmiyatun, akwai fa'idoji da amfani da zaka samu a ilmance. Ilmiya, in kana takama da ilimi ko na boko zaka haɗu da wani dan bokon da yafi ka zaka karu. In ilimin addini ne zaka haɗu da wani dan wanda yake da wani ilimi na addinin wanda baka da shi wanda zaka karu da shi. A cikin masallacin Harabun ma zaka yi ta ganin hilaqul ilm, wato halaqat, zaka yi ta ganin halqoqi daban-daban na abun nan na ilimi. Malamai suna ta bada ilimi a wurare daban-daban, banda kuma waɗanda suke bin alhazai suna ta yi musu bita. Da haka guri ne da ake samun amfani na ilimi, ilimi ko na zaman duniya ko kuma ilimin addini. Wa thaqafiyatun, da kuma wayewa. An gane ko? Zaka samu wayewa in kana fita irin wannan wuraren, zaka samu wayewa. Da haka akwai fa'idoji ko amfani na wayewa da zaka samu. Fa huwa al-mu'tamarul islami, wannan kaman wani conference ne, wani wajen wata haduwa ce irin ta musulunci al-alami kuma ta dudduniya, as-sanawi ta shekara. A shekara ake haduwa dudduniya, ake haduwa a wannan gurin. Alladhi yajtami'u fihi al-hadir wal bad, wanda za ka ga dan birni da dan kauye suna haduwa a wannan gurin. An fahimta ku? Kaga wani gashi nan Allah madaukakin sarki ya tara masa kudi, kuma dan kauye bai iya sa hula ba, kafi shi iya karya hula, kila kai biya ma akai shi, kuma shi ya biya wa kansa. Ba gani irin sa da daukar sa a hoto ana tsokanar su, sun shiga wani guri mai lifta ko sun shiga wani guri wanda yake ba a sa abun nan, sai dai kawai mutum yana zuwa gurin ya bude da sauransu, ko mutum ya shiga ban daki ya gama abun nan yana tunanin abun nan kawai sai ya ji ana matsarki misali. Kaga irin wayannan abubuwan za ka ga, to za ka ga duk wurare ne da ake samun ainihin wato haduwar irin wannan. Ya fuduna, suna ta yin tururuwa, suna ta tururuwa, suna tafiya can. Min kulli fajjin amik, daga dukkan kowane bangare na duniya mai zurfi, mai wato wanda yake amik mai nisa, za ka ga mutane suna ta zuwa. Yan China, yan ina ne duk za ka ga ana ta zuwa. Liyashhadu manafi alahum, domin su halarci wuraren samun amfaninsu ko na duniya ko na lahira. wa yadhkuru ismallahi kuma su ta ambatan Allah fi ayyamin ma'lumatin, a cikin kwanaki sanallo. Wa tadhuqul fawariqu bainahum, sannan bambancen da ke tsakanin mutane din narkewa yake. Bambanci tsakanin wannan dan kaza ne, wannan dan kaza ne, wannan dan kaza ne, in an je tun za ka ga duk wannan bambancen narkewa yake. Shine ma'ana wa tadhuqul fawariq, duk wasu bambance-bambance bainahum da ke tsakanin mutane mahajjata, ta zubu din sai ta narke. Wa tattahidu kalimatuhum, kalmasu sai ta dunkule guri guda, kansu sai ya haɗe guri guda. Kamar ta hada manzaruhum wa makasaduhum, kamar yanda mahangarsu da manufarsu ta zama iri ɗaya. Kowa mahangar iri ɗaya ce, manufar iri ɗaya ce. Ina fatan gane. To wayannan kaɗan kenan malai kawo mana daga cikin fawaid da kuma wato hikamun na ainihin wato aikin hajji. Arkanu, sai kuma rukunan aikin hajji. Yanzu mun ji menene aikin hajji, mun ji kuma ainihin wato matsayin aikin hajji a musulunci, sannan kuma mun ji hikimomin aikin hajji. To sai malai ya ce rukunan aikin hajji. Qala al-musannif wa lahu arba'atu arkani, aikin hajji yana da wasu rukunai guda hudu. الأول ركني نفرقو الإحرام واتو ينهرم بزمن مخصوص أولي لوكتي كيبانتتش وهو شوال شين وطن شوال وذو القعدة دوطن ذو القعدة وذو الحجة دوطن ذو الحجة wa makanun makhsusin da kuma wani wuri kebantacce in za a yi haraman ma za a yi haraman ne a wani lokaci kebantacce sannan a wani wuri kebantacce wa huwa makkatu shine garin makka lil muqimi biha ga mazaunin garin makka waqatal ihrami duk wanda yake yana cikin garin makka a zauna har lokacin yin harama da aikin haji yayi to zai yi haramar sa ne daga cikin garin makka wadhul hulaifati akwai kuma gurin da ake kira zul hulaifa liman tawajjaha bil madinati nan kuma nan ne gurin daukar harama ga wanda suka taho daga madina sannan wal juhufatu akwai juhufa liman tawajjaha min misr wa sham wal maghrib ga waɗanda suka taho daga ƙasashen misr da sham da maghrib wa yalamlam sannan akwai ainihin wato yalamlam shi kuma yalamlam liman ainihin wato tawajjaha liman tawajjaha min al yaman ga waɗanda suka taho daga ƙasashen yaman wa zatu irqin akwai wani wuri kuma da ake kiransa zatu irqin shi ma miqati ne liman tawajjaha min faris wa khurasan wannan miqati ne gurin yin harama ne da aikin haji ko umara ga waɗanda suka taho daga ƙasar farisa da kuma khurasana ذكر الله عز وجل المواقيت الزمانية في كتابي وبنجي سبحانه وتعالى يا أمتي وراراً أوكر حرم يقول لوك واتو وراراً واتو لوكتاً أوكر حرمي أتكي اللي تافنسا سين المواقيت الزمانية واتو لوكتاً دوان دي كي سوزي جي أيكي هجي كوي كي سوزي جي أمره to sai kintace wa'annan lokutan a cikin su ne mutun zai yi harama domin yin aikin haji ko umara to Allah ya ambaci wa'annan lokutan a cikin littafin sa faqal ubangiji ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat wato alhajju aikin haji ashhurun wato watanni ne wato yin aikin haji ko lokacin aikin haji ashhurun watanni ne ma'lumatun sanannu faman farada fihinna alhajja duk wanda ya farlanta wa kansa aikin haji a cikin su fala rafata to ya sani babu kwarkwasa wala fusuka babu fasikanci wala jidala babu jidali ko fada fil haji a aikin haji ko a lokacin aikin haji wattafaqa ahlul ilm malamai ma abota ilimi sun hado ala anna ashhuril hajj akan cewa ashhuril hajji watannin aikin haji hi hadhihi thalatha sune waɗannan watannin guda uku allati zakara hal musannib wanda mawallafin littafin ya ambata wato shawwal zulqida ko zulqa'ada da kuma zulhijja waɗannan sune watannin aikin haji lakin ikhtalafu fil akhir sai dai malamai sun yi sabani fil akhir a na ƙarshen shin shi ma zulhijja wato zulhijja yana cikin watannin aikin haji dukansa to shine malamai suka yi sabani fil akhiri akan shi wata na ƙarshen wa huwa zulhijja shine watan zulhijja hal huwa kulluhu min ashhuril hajj shin dukan watan ne yake cikin watannin aikin haji aw tis'ata ayyam ko iya kwana 9 na farkon sa minhu faqat wato kwana 9 na farkon sa ne kawai ya shiga cikin kwanakin aikin haji aw ashrun ko kwanaki 10 na farkon sa su kadai ne suka shiga aikin haji wal qaulul awwal magana ta farko huwa madhhabu malik shine mazhabar imam malik an gane ko yawa qauli na farko shine mazhabin imam malik wa huwa marwiyun an umar wabni kuma shine riwayar da aka samu daga abdullahi dan umar da dan sa wa ibn Abbas da dan Abbas radiyallahu anhuma anhum wa qad samma Allah yawm an-nahri wa huwa al-ashir wa huwa al-yawm al-ashir bi annahu yawm al-hajj al-akbar ma'ana mazhabin Imam Malik su suna ganin watanni 9 kwanaki kai 9 kwanaki 9 na farkon Zulhijja su ne kawai suke cikin ashhurul wato ayyawa suke cikin kwanakin aikin haji amma an wuce nan su kuma ragowar har zuwa ƙarshen watan aikin haji baya cikin ainihin wato a kwanakin haji to sai nan malaiki ce wa kadi sallallahu amma kuma wannan shine riwayar da aka samu daga cikin wato daga sahabbai akwai sayyidina Umar da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas wa kadi sallallahu yawman nahari Allah madaukakin sarki ya ambaci yawman nahari ranar sallah wa huwa al-yawmul 'ashir ita ce rana ta 10 bi annahu yawmul hajj al-akbar, cewa ita ce ma yawmul hajj al-akbar. Fala ma'anan li ikhrajihi min ashhur al-hajj, kenan babu ma'anar fitar da kwana na 10 daga cikin ashhur al-hajj, watannin aikin hajji. Kenan kaulin malaman da suke ganin iya kwana 9 ne, to ya za su yi da Allah ta'ala ya ce rara 10 ga watan Zulhijja ko Zulhajji ita ce yawmul hajj al-akbar. Idan ya tabbata cewa ita ce yawmul hajj al-akbar, kenan babu ma'anar cire ta daga cikin ashhurul hajj. Ma annahu la yasihhu al-hajj, tare da cewa fa aikin hajji baya inganta, liman fatatu arafatun, ga wanda arfa ta wuce shi. Su wanda suka ce iya kwana 9 ne saboda arfa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hajj arafa. An gane ko? Annabi ya ce ai aikin hajji arfa ce. To shi sa wasu suke ganin wato shi watan Zulhijja ba dukansa bane ya shiga cikin ashhurul hajj, iya kwana 9 ne. To sai kuma malamai suka ce a kwana na 10 ma yana ciki, domin shine annabi ya ce yawmul hajj al-akbar. An gane ko? To tunda shine yawmul hajj al-akbar, to kaga shi ma ya shiga cikin ashhurul hajj. Sai dai aikin hajji baya inganta ga duk wanda arfa ta kufce masa, wannan haka yake. Duk wanda bai samu aikin, bai samu tsayo arfa ba, to ba shi da aikin hajji. Hatta asbaha fihi, har mutun ya wayi gari a cikin sa, wataqa'u ba'du, wato a cikin, har mutun ya wayi gari a ranar 10 ga wata, wataqa'u ba'du al-a'mal al-hajj fihi, kuma za ka ga wasu daga cikin ayyukan aikin hajji ana yin su a cikin kwana na 10, aw ba'dahu, ko bayan kwana na 10, karramyi, kaman jifa. Cikin jifan nan akwai jifa na farko da ake yi, ana yin sa ranar 10 ga wata, ranar sallah ake zuwa ai jifan jamratul aqaba. Tunda jamarat din guda 3 ne, akwai jamratul aqaba, akwai jamratul wusta, akwai jamratul kubra. To dan haka ranar 10 ga wata jamratul aqaba ko alhazai za su je su jefa, shikenan. Wa dawaful ifada, sannan akwai dawaful ifada. Tawaful ifada akwai wanda su ma shi ma ranar 10 ga wata ne, bayan mutun ya je yayi jifa, yayi aski, yayi hadaya, zai taho kuma Makka ya zo yayi tawaful ifada, sannan ya kuma dawo Amina. Wanda tawaful ifada din nan alladhi huwa rukunun min arkanil hajj, wanda shi kuma rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji, ma'ana shi yana cikin rukunan aikin hajji. Da haka kenan kaga, kuma ana yin sa ne ranar 10 ga wata. Malam din yana so ya kawo mana cewa ranar 10 ga wata ita ma fa ta shiga cikin ashhurul hajj, domin ga wasu ibadu muhimmai duk da ake yin su kuma a ranar 10 ga wata, da kuma ma ainihin bayan 10 ga watan akwai wasu ibadun da ake yi. Wannan su kaga kenan, in ka so zaka ce wato lokacin aikin hajji shine watan Shawwal, watan Zulqa'da ko Zulqa'ada, sannan da kwana 10 cikin watan Zulhijja, wannan sune ashhurul hurum, ashhurul hajj. Wa amma al mawaqitul makaniya, amma game da kuma miqati na wurare, ma'ana nan mun ji yanzu idan mutun yana so ya dauki harama da aikin hajji, to ba zai dauki harama ba sai a waɗannan lokutan, daga Shawwal har zuwa ranar 8 ga wata, yawmut tarwiya kenan, ko kuma kace ranar 9 ga wata, kafin ya tabbatar da yayi tsayuwa arfa. Ina fata an gane. To waɗannan sune lokutan da ake yin harama da yin aikin hajji ko umara. Wa amma al mawaqitul makaniya, amma kuma game da wuraren da kuma in mutun zai dauki niyyar, ba daga duk inda ya ga dama kawai sai ya ce yayi niyyar aikin hajji da umara ba, a'a, akwai wasu wurare na musamman da sai mutun ya je nan wurin, sannan kuma a cikin irin waɗancan lokutan da muka ambata, sannan sai yayi niyyar aikin hajji ko umara. Fa haddada annabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance waɗannan wuraren da kansa, fi hadithi ibn Abbas, a cikin hadithin Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma, qala ce waqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ahli almadinati dhul hulayfa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya dhul hulayfa ya zama miqati da mutanen Madina za su dauki harama da aikin hajji da umara a wurin, wa li ahli ash-sham al-juhfa, mutanen Sham su kuma za su dauki harama ne a wani wuri da ake kira Juhfa, wa li ahli Najd qarnan, mutanen karn wato mutanen Najd su kuma za su dauki harama da aikin hajjin su ne a wani wuri da ake kira Qarnul Manazil wali ahalil Yaman mutanen Yaman su kuma za su dauki haraman su a gurin da ake kiran sa Yalam Lam qal sai manzo Allah ya ce fahunna waɗannan wuraren da kaje an ambata lahunna na mutanen da suke wannan wuraren waliman ata alaihinna da duk wanda ya biyo ta waɗannan wuraren min gairi ahalihinna wanda shi baya cikin ƴan wurin amma hanya ta biyo da shi ta gurin to shi ma zai iya tsayawa anan yayi harama ya dauki harama da aikin haji da umara na fata an gane yanzu misali sai mutun ya tafi daga nan Najeriya sai mutun ya tafi aikin haji kuma sai ya tafi a farko za ka ga suka je da farko Madina mutun zai wuce to kaga duk wanda aka wuce da shi Madina yanzu kaga ya bar miƙatin sa Jihufa ya wuce Madina to yanzu in ya gama ziyarar da zai yi a Madina to in zai baro garin Madina sai ya tsaya a miƙatin mutanen Madina wato Zulhulaifa sai ya dauki harama a nan gurin kaga ba miƙatin sa bane amma tunda ya taho ta gurin shikenan sai ya dauki harama a gurin mimman kana yuridul hajj wal umra ga duk wanda yake son zai aikin haji ko umara faman kana duna hunna duk wanda shi kuma inda yake bai kai nisan waɗannan wuraren ba wanda inda yake shi a inda yake zaune gurin da yake zaune bai kai Qarnul Manazil ba bai kai Jihufa ba bai kai ainin wato Zulhulaifa ba bai kai Yalam Lam ba bai kai Zatu Irkin ba duk bai kai waɗannan wuraren ba shi yana daga ciki kenan bai kai waɗannan wuraren ba to ya zai shi ne sai aka ce faman kana duna hunna duk wanda bai kai iya waɗannan miƙatan ba waɗannan wuraren ba min ahalihi to shi zai dauki harama ne daga cikin gidansa inda iyalansa min ahalihi ko fa mahalluhu wato zai dauki haramar sa fa mahalluhu min ahalihi zai dauki haramar sa ne daga cikin wato wajen iyalansa wato cikin gidansa ina fata an gane yanzu misali in aka ce nan shine Zulhulaifa nan sai aka ce shine Jihufa nan sai aka ce shine Yalamlam nan sai aka ce Zatu Irkin to kaga duk wanda ya taho in ya biyo ta nan sai ya tsaya a nan sai ya dauki harama wanda yake ta nan wanda duk ya taho ta nan sai ya tsaya a nan sai ya dauki harama wanda ya biyo ta nan shi ma kaga sai ya tsaya ta nan sai ya dauki harama wanda ya biyo ta nan sai ya tsaya ta nan sai ya dauki harama to wanda shi kuma yana cikin nan fa shi kaga in kace ya dauki harama sai ya koma baya kenan in kace ya zo nan sai ya dawo da baya in kace yana cikin nan in kace ya tafi can sai ya koma da baya to duk wanda inda yake zaune bai kai inda waɗannan wuraren suke ba to daga gidansa wajen iyalansa daga nan zai dauki harama kawai daga nan tunda misali Makkah ita tana inda littafin nan yake to kawai daga inda yake kawai sai ya dauki harama kawai sai ya tafi mafhum wa kadhalika ahlu makkah haka ma mutanen makkah yuhilluna minha su ma za su dauki harama ne a cikin garin makkah ba za a ce mutumin makkah shi ma sai ya tafi Zulhulaifa ko sai ya tafi Jihufa ko sai ya tafi Zatu Irkin ko Yalam Lam ya dauko harama ba a'a tunda shi yana kusa ba sai ya tafi nesa ba sai ya dauki harama sa daga cikin garin makkah sai ya tafi na fata an gane wa amma miqatu zatu irk amma miqatin zatu irkin wato akwai wani miqati da ake kiran sa miqatin zatu irkin na mutanen ina mutanen iraki zatu irkin mutanen iraq to sai aka ce fajtahada umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar bin al-khattab shine yayi ijtihadi kaga wayancan an nuna nassi ne annabi ne da kansa yace guri kaza miqatin mutane kaza guri kaza miqatin mutane kaza to sai aka ce sayyidina umar radiyallahu anhu yayi ijtihadi ne wa haddahu ya iyakance zatu irkin li ahli al-iraqi ga mutanen iraq wal mashriq da mutanen da suke tahowa daga mashriq gabashin duniya ba'da an shakau ilaihi bayan sun kawo korafi zuwa ga sayyidina umar cewa anna qarnul manazil miqatin qarnul manazil jawara ko jawara an dariqihim ya baude wato jawara an dariqihim ya baude daga kan hanyar su ba kan hanyar su yake ba waye shukku alaihimul murura bihi sannan a ce sai sun dawo sun biyo ta wannan Qarnul Manazil to abun yana ba su wahala to shine sai sayyidina Umar shi kuma bisa ijtihadin sa sai yace to su dinga daukar harama su azatu irqin to amma wannan magana sai mallaye yace lakin sai dai tabata an rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahdidu hadal miqat wato iyakance wannan miqati na zatu irqin shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadith Aisha daga hadithin na Aisha radiyallahu anha ولم يكن عمر رضي الله عنه يعلم بذلك سيد شي سيدنا عمر بيسان منزان الله صلى الله عليه وسلم يا سانيا ذات إركن أمتين ميقاتي با داك سودة سكوزو سيد لو كا إجتهادي أشياء أكوي نسي با أكي شي بيسان دا نسي با سيد متوفى هو من موافقاته رضي الله عنه وانا ينا لك سكي موافقات سيدنا عمر رضي الله عنه كاقا بيسان دا وانا حديث نانا نايشا با أما سيد إجتهادي تكومتان إراكي tunda kun zo kuna fama da matsala wajen ku dauko miqatun ku daga zatu irqin ko to ku dawo daga qarnul manazil kai to ku zo ga miqatin zatu irqin ni na sanya shi ya zama miqaci sai ku dinga daukowa nayi ijtihadi to ashe ba ijtihadi bane ma akwai nasi na Aisha ta ya tabbata a hadisin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan miqatin na zatu irqin wato ya zama shi ma miqaci wanda wannan yana daga cikin muwafaqat na sayyidina Umar radiyallahu anhu sai mu tashi qal musannif rahimahullah wala yanqidu illa bi niyatin maqruna ko insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika